haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu duba batun kalubalen da yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Niger inda a cikin makonnin da ya gabata ne wata sabuwar dambarwa ta kunno kai bayan da aka kulle wata yar jarida wato Samira Sabo a gidan yari saboda dan shugaban kasar ta Niger wato Mamman Sani Isu Muhammadu mai rike da mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasa ya ce ta masa kazafi. Wakilin murya Amurka dake jamhuriyar Niger ya hada mana rahoto na musamman akan faruwar lamarin.
Yar jarida Samira Sabo wacce yake shugabancin kungiyar masu fafutuka ta hanyar blog ta rubuta a shafinta na Facebook cewa dan shugaban kasar Niger Mamman Sani Isu Muhammadu mai mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasa na da alakar kudda kudda daya daga cikin yan kasuwar da ake zargi da hannu a handamar dubban miliyan sefa a ma'aikatar tsaro kuma a cewarta da daurin gindinsa ne wannan dan kasuwa ke samun kwangilar sayan makamai abinda ke nufin dukkan hukuncin da zai hau kansa na iya ritsawa da Mamman Sani Isu Muhammadu mafari kenan ya shigar da kara domin a cewar sa kazafi yar jaridar ta yi masa isarta mashara'anta ke da wuya alkali ya aika ta gidan yari matakin da ya janyo cece kuce a tsakanin jama'a Malam Musa Changari shine shugaban kungiyar farar hula ta Alternative Espace Citoyen
kenan da yake dan shugaban kasa ne ba ma sai a ba aka yi abinda aka saba yi mun da wadun su ne suka shigar da wannan karan kenan yana nuna an yi ne saboda wanda ya shigar da kara shi ana ganin yayi watakila sauran mutane lalle shi dan shugaban kasa yana da yancin ya shigar da kara amma yanda aka kula da karar shi ba haka ba ake ma sauran mutane kowa zai iya cewa an yi ne saboda shi yana dan shugaban kasa
wani mai kare manufofin gwamnatin Niger Abdulmumini Gusman da na tuntuba ya ce babu hannun mahukunta a wannan al'amari illa kawai magana ce ta tsakanin yan kasa biyu
ba wani abu ne wanda adda alaka da gwamnati ya kama ba gwamnati kama ba shi wanda abun ya shafa ya kira ta ne ya ce to tunda ta ce tana da fushoji ta kai su wajen shari'a su kuma shari'a inda duk anka kai kara wajen su dole ne za su ce to ka hiddo fushojin ka kubutar da kanka yanzu bisa abin da muke anan na ake ana jiran ta ne ta ba da fushojin na wanda ke nuna shi Mamman Sani Muhammad Yusufu yana da hannu da cikin wannan aikin da aka aikata.
To sai dai jami'in fafutuka Musa Changari na kallon matakin kulle Samira Sabo a matsayin wani yunkurin rufe bakin masu matsawa hukumomi lamba akan maganar hukunta mutanen da suka yi rubda ciki akan kudaden ma'aikatar tsaro.
Binciken da an kai a minista mai kula da harkar tsaro an yi tabargaza an yi wasosu akwai mutanen da suka saci kudade da dama akwai mutanen da suka rasa rayukansu sabili da duk wannan an yi wannan banna amma duk waɗannan mutane a halin yanzu babu wanda aka kama an kai aburin shari'a ana nema ijara a kansu to sai aka ɗauki wannan abin da ita ta rubuta kamar yahi duk wani abu muhimmanci kamar ana ganin ita ce take barazana al'umma ba waɗanda suke sace-sace ba kowa zai duba ya gani a ce to kenan ba a so a taba mutanen da suka yi banna amma wanda za su yi magana bisan bannan nan komai abin da za su hodi su ne za a bi a kama a rihe musu baki
a wata rubutacciyar sanarwa da aka rarrabawa 'yan jarida. Lauyan da ke kare Mamman Sani Isu Muhammadu, wato Maitre Yakuba Bulama, ya bayyana cewa 'yar jarida Samira Sabu ta yi wa mutunansa kasafi, saboda haka suke neman kotu ta fidda wa ɗan na shugaban ƙasa haƙƙinsa. Abdulmumuni Gusman na da irin wannan ra'ayi.
A wannan shari'a wadda ita wannan za ta fuskanta, ko wace rana ta Allah za ka same ta a justice, ko wace rana ta Allah za ka ishe wani ɗan ƙasa ya zo ya zargi wani bisa ga abin da ya haɗa su. Wannan kuma al'amura ne na rayuwa na yau da gobe. Kundin shari'a na ƙasa da kundin tsara shari'a da na shari'a gaba ɗaya sun ba da matakai da yawa wanda ake bi. Yau in ka zarge ni, justice za ta kira ni a kai tsaye ta ce mini, wato ga abin da ake zargin ka, kuma ka wanke kanka. Ba an ce dole sai an tafi an aika wannan ma'aikata ta yi wannan aiki, waccan ta yi wannan aikin.
Kulle ɗan jarida akan aikinsa haramun ne a jamhuriyar Nijar, sakamakon dokar da shugaba Isu Muhammadu ya saka wa hannu a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011, wato Declaration de la Table de la Montagne. Saboda haka abinda ya faru da wannan 'yar jarida na cin karo da alwashin shugaban, in ji Suleiman Umaru Bura, sakataren yada labaran cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse.
Ba a yi wata biyu ko wata uku wanda Nijar ta samu cigaba a bisa kan harkokin intin jarida, kuma Nijar inci ƙasa ce ta intin jarida ta faɗin albarkacin baki, kuma da duka abubuwan da aka rattaba hannu.
Bayan zaman wakafi na tsawon mako guda, Samira Sabu ta gurfana a gaban alkali a wata kotun birnin Yamai a ranar 17 ga watan Yuni 2020. Kuma a cewar Maitre Budal Efred, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare 'yar jaridar, ya gamsu da bayanan da ya ji daga gare ta a yayin wannan zama. Ya ce ta kare kanta ba tare da wata fargaba ba, cikin nutsuwa da ƙwarewa ta yi bayani. Ni da kaina abin ya ƙayatar da ni, ba zan ba ku cikakken bayani akan abubuwan da aka faɗa ba, amma yana da kyau kusancewa ta cike sharuɗan da za su sa a bada belinta. Kuma yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau yasa muka shigar da takardar buƙatar a bamu belinta, domin a gaskiya tana cikin mawuyacin hali, wanda hatta shi kansa wanda ya shigar da ƙararta yana da masaniya a kai. Cibiyar jarida Maison de la Presse, wacce ke bin diddigin wannan al'amari, ta shiga yunkurin sasanta bangarori don ganin an warware wannan kikikaka cikin ruwan sanyi, in ji Suleiman Umaru Bura.
Tunda aka tsare ta, muke yunkuri muke tashi a matsayin mu na Maison de la Presse, muna tambaye shi ya jaye wannan kara, muna kyautata zaton cewa ya jaye wannan kara tashi.
Masu fafutuka ta hanyar blog a ƙarƙashin inuwar kungiyar ABCA sun jaddada aniyar ci gaba da aiki kamar yadda aka saba, duk da cewa suna kewar shugabarsu Samira Sabu. Mamudu Jibo na daga cikin shikashikan wannan tafiya.
Wanga arrestation na Samira Sabu bai tashi hankalinmu ko guda. Dama mun sani guverna yana so a ba mu tsoro, a intimide mu, mu bari aikinmu. Insha Allah mu za mu ta yi gaba da wanda aiki na blog, insha Allah, cikin Facebook, cikin WhatsApp.
Lawyer Maitre Budal Efred ya yi kira ga 'yan jarida da dukkan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su zagi ne damtse domin tunkarar dokar da aka kafa wa masu amfani da kafafen sada zumunta a shekarar 2019.
Cette loi est une menace pour la liberté d'expression la loi 2019.
Yace wannan doka babbar barazana ce ga 'yancin faɗin albarkacin baki. Ban san ba ya aka yi, ba wanda ya kula a lokacin da aka kaddamar da ita. To amma ina ga har yanzu wuri bai kure ba, ya kamata dukkan masu fafutuka su tashi a yake ta, domin idan aka ci gaba da amfani da wannan doka, to kan ba wanda ba zai bakunci gidan yari ba.
Sino chacun est candidat à la prison.
Kafin jin mataki na gaba da alkali zai dauka a game da makomar Samira Sabu, wannan 'yar jarida da ta yi fice wajen caccakar gwamnatin jamhuriya ta 7 ta sake komawa kurkuku, a yayin da ake ci gaba da muhawara a tsakanin masu goyon bayan manufofinta da waɗanda ke kare matsayin ɗan shugaban ƙasa Mamman Sani Isu Muhammadu. Lamarin da ake ganin ya ƙara farfaɗo da dambarwa akan kuɗaɗen da ake zargin an handame a ma'aikata tsaro.
nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka na jamhuriyar Nijar wato Sule Mummuni Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Yanda kashe-kashen yi yawa a rana daya, ce an kashe mutum 80 a guri daya, an kashe mutum 90 a guri daya, an kashe soja 20 a guri daya, an kashe mutum 40 a gari guda, an kone gari kar. To dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi.
Sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaƙi inda ma ba su kamata ba a sa soja, an sa su saboda rashin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin mun ɗaya daga cikin masu tattaunawa a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nasura Ashur Shalif, sanannen ƙusar ƙungiyoyin matasan nan na Arewacin Najeriya, wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya, bayan da aka ce shi ya yi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a Katsina. Ko bayan shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi, ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannunta shi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan Basmalla.
Alhaji Ashir Sharif, a cikin minti biyu, duba da matsalar tsaro a yankin Arewacin Najeriya, gamayyar ƙungiyoyinku na Arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja. Ƙasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin Arewa, farawa da Katsina. Bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina, rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka, yanzu kuma ga ka ofisinmu. A cikin minti biyu me ya faru?
To bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana, wacce har shi kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana, sai shi kwamishinan 'yan sanda sai yake cewa da ni, wato babban sufaitan 'yan sandan Najeriya, ya ce da Allah yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa. Daga nan na baro Katsina sai na to Abuja, sai haɗo na da rakiyar 'yan sanda, ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke, garan tafi da jami'an tsaro su bani. Shikenan muka zo, da muka zo sai aka kawo ni nan CID headquarters, shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu, wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba, na biyunsu suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina, sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi na mai masa da martani. Wannan shine abin da ya faru, suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasi na daban-daban.
Barista Ali Abdullahi, yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne, kuma ka ji abin da shi Nasura Ashir Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati, menene laifi a cikin abin da suka yi?
To barkanmu dai da warhaka, Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraronmu. Ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda, mu koyar namu, wato horarwarmu ta lauyoyi, ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji dai bangaren ba kaman yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi sai mu ji in yadda ya fada haka abin da yake sannan ne zamu bada namu ba a sun ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya so amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi
ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne mata sa aka mashi gwamnatin ku kenan
to kaji amma ya shi da kanshi ya ga maka yace inspector general na ɗan sanda yasa ga yace shi ko baka ba gwamnati na da fadi gwamnati na da girma mallan san ko majalisar dokoki gwamnati ce kotu da kotun koli zuwa ƙasa gwamnati ce
na sura Ashura Sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cinkutuwa ƙoriyani har kuke wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin nan ta APC gargashin jagorancin Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Borno Maiduguri Adamawa da kuma wasu bangarori a Northwest dai wanda bi abin bai kai kama can ba saboda haka mutane hankalinsu kab ya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbun mutane sannan sai ga kuma ƴan ta'adda wannan ƴan bindiga dadi wanda suke shigowa girkauyuka garuruwa su kashe mutane su kone garuruwan su ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka bi kace hana hakana da nutsuwa saboda kace mutane suke kannin abin nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kan to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su zai tashi to amma sai muka kasa gano ni ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai sun Allah wadai da wannan abun ko dai su ce koma waye suka wannan sai an hure sai an ka binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shigo wani meeting na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullun a ce an shiga meeting din hayyo bai kare ba kuma bai kawo wani maslaha ba
Barista Aliyu Abdullahi Nasturu Ashiru Shirif ya yi tambaya cikin bayanin da yi yace suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabbe arewacin Najeriya me ake a kai
to Allah ina fata za ka labari lokaci kadan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waye I don't tafiya za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musa irin fama da muka yi da rashin tsaro a Borno Adamawa kamar yadda ya fada amma abin da bai fada ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani
territory. To babu wani territory na Nigeria, wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kame. Mun san a lokacin nan da ba mu iya zuwa garin mu. Mun san cewa Boko Haram da ta fara bombing sai da ta tabo har arewa maso yamma, Kano, Kaduna, har nan Abuja, an yi bombing in Yanya so biyu. Tashan Yanya an yi bombing Madalla, an yi bombing ofishin Majalisar Dinkin Duniya a nan Abuja. Ya rage zuwa kadan ne da zaka ji Boko Haram sun fara zuwa kasashen kudu da sauran su, da kuma ka Ankara sun mamaye kasar, da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogon natin Jonathan. Ina ga maka da gaba ɗayan mu da refugees a kasar nan, mun ga mu hango abun, an riga an hango ko su kasashen America da sauran su da nahiyar Turawa sun hango, sun san me zai faru. Saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaki da rashin tsaro, ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnatin shi, yasa nace ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya. Na ɗaya kenan. Na biyu, sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka sa da suka fito daga bayan nan, ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin, shikenan yana ganin kaman shikenan. Amma wannan ba gaskiya bane. Gaskiyar lamarin shine sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan maƙura, suna yaƙi inda ma ba su kamata ba a sa soja, an sa su saboda me? Saboda rashin tsaro. Amma ina so kuma shi na tura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya. Tsaro, aikin tsaro, magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kadai bane, duk da ita gwamnati primary objective ɗinta ne, an zabe ta don ta yi haka ne ta kare mutane, amma abu ne da ya shafi kowa, da ni da kai da kowa. Saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyarmu da tsaronmu, daga ina suke fitowa? Ai ba aljanu bane, mutane ne a cikin mu suke, mun san su, mun san kuma daga ina suke. Yan uwanmu ne, ƴaƴanmu ne, jikokinmu ne, neighbors mu ne, makwabtanmu ne. Saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan?
Shi kuma malamai, barkanmu da kokari. To a nan za mu tsaya a yanzu, sai Allah ya kai mu shiri na gaba, lokacin da za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa, inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu kuji an taɓo a wannan shiri din shi ne zargin da su suke cewa duk wato ƙorafin da ake ji, musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai. Sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu ƙungiyoyin tsaron na Najeriya, musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna ƙorafi kan kayan aiki da sauransu. To muna fata za ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin su baƙin namu, wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi, musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC, sai mun dawo muku a mako mai zuwa. Huta lafiya.
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.